All right. na karkata kalmar janafa tana nufin wato jauran wa udulan anil haqq zalunci da kuma karkata ga barin gaskiya yayi wasiyar amma wasiyar gaskiya ba ta daidai bane kamar misalin yazo yayi wasiya ya fifita dangin matarsa ta kaza da yafi so dangin matarsa ta kaza kuma da baya so ta kila ya hana su ko kuma yayi wasiya a yi wani kaza wani kuma a hana shi ko kuma yayi wasiyar ma ta zalunci misali suna nan da dama wanda ya fahimci karkata da zalunci au isman ko kuma zulman kalmar isman anan tana nufin zulman ko zalunci daga shi mai wasiya da waɗanda ake musu wasiya fa aslaha bainahum sai ya sulhunta a tsakaninsu tsakanin shi mai wasiya da wanda aka yi masa fala isma alaihi to babu laifi gare shi shi ainihin wato wanda ya sulhu kai ne ka ga ba daidai ba ba za a ce ka ga ba daidai ka rufe ido kai shiru ba sai ka gaba daidai ba ka gama mace yana so ya yi wasiya ta zalunci ko ya yi wasiya ta zalunci ya sabbaba masa rikici tsakaninsa da danginsa da 'yan uwansa sai kai sulhu a tsakaninsu su so biyu tsakanin wannan ta'ifa da wannan ta'ifa din to babu laifi a gare ka inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne tabaraka wataala wasu malaman suka faɗa irin su mujahid suka ce ma'anar ayar shi ne mara lafiya ne ya zo wato yana yin wasiya sai aka ga yana karkata zuwa wani bangare ko kuma aka ga ya takaita ko kuma ya yi wasiya ta zalunci ya wuce gona da iri kamar misalin ya yi wasiya da duk dukiyar kaga wannan zalunci ne kaga ya cuci magada to kaga wannan shi ma janaf ne zulm ne karkata ne mailun ne anil haqqi saboda manzo Allah ya hana yin wasiya da duk dukiya ko kuma wada al wasiyata fi ghairi mawdi'iha ya sanya wasiya ba a inda ya kamata ya sata ba to fala haraj ala man hadarahu ay ya'muruhu bil adl wa yanhahu babu laifi ga wanda ya halarci wannan wasiya ya ga mamacin nan yana kokari yayin wannan in nace mamaci ina nufin bai kibari ma sai kunu ne mana lura da abin da zai kasance saboda ai ya ga zai tafi lahira ne shi yasa yake haka din yake wasiyar ko kuma ince wanda zai mutu to ba laifi wanda ya zo gurin ya hana shi ya tsoratar da shi a duba hakkin magada kada a ce shiga cikin hakkin wasu suka ce abinda aya take nufi shine janafa din nan wato yayin da wani ya ga mai wasiya yayi kuskure ai idza ra'a ahadukum al-musi akhta'a yayin da ɗayan ku ya ga mai wasiya yayi kuskure a cikin wasiyarsa ko kuma ya ketare iyaka a cikin wasiyarsa fala haraja ala man waliyahu babu laifi ga wanda yake kusa da shi majibancin al'amarinsa ko shine watakila aka ce ake bashi labarin wasiyar to yayi kokari ya gyara wannan abun kafin mutumin ya mutu yace a wannan ba daidai bane kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai ina fatan muna fahimta Abu Huraira ya ruwaito hadisi ingantacce riwayar Abu Dawud a cikin Al-Wasaya da Imam At-Tirmidhi kuma isnadin hadisin isnadi ne mai kyau kamar yadda Imam Ahmad Shakir ya faɗa manzo Allah yana cewa innar rajula la ya'malu aw al-mar'ata bi ta'ati Allah 60 sana mutum namiji ko mace ɗaya daga cikinsu mutum zai zo yana aikin da'a shekara 60 ثم يحضرهما الموت سيمتوا اتزو مسو فيضران في الوصية سيسي زالنشي اتشن وصية كون مجن كومتا سيمتوا اتزو زالنشي ودين وصية زي فتجب لهم النار من ذلك وتاكيت وجبا اغريسو سي ابو هريرة كرنتا وانا آية من بعد وصية يوصين بها او دين غير مضار الى قوله غير مضار ashe akwai wasiyar da mutum zai zo ya jefa kansa cikin wuta Allah madaukakin sarki ya tsare dan wana da yau karatun namu duka ya cicike ne ya kuma kare akan abin da ya shafi wasiya da hukuncenta yanzu zamu shiga al'amari ne na azumi da hukuncensa saboda kurewar lokaci ya kamata in dasa aya anan ashe da ku abin da na faɗa ne dai Allah ba mu lada da ni da ku wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al-rahim as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقول تنبيه ما سميه من شيء دستا غباتا تنسا تنديه وشي غامت أغير رجي وسو سننكم أن تبوت أن أكي يوم wannan malam ke ce assalamu alaikum warahmatullahi malam dan Allah ina so a bambance min tsakanin mutane guda biyu da mutumin da zai je wajen boka ya sa shi yayin yanka domin biyan bukatar sa da kuma mutumin da zai je wajen malami ya sa yayin yanka shi ma domin biyan bukatar sa to shin malam shine malam nake so na san wane ne wato ya halatta a cikin su ko duka ba halal bane to kamar yadda muka shafa da muna maimaita su da man bokaye galiban sun fi umarni da irin waɗannan abubuwa din a yanka kaza a yanka kaza a yanka kaza da wahala ka je gurin malamin sunna kai masa fatawa akan wani abu makamancin wannan ya umarce ka da yin yanka sai dai akwai yankan lokacin da yake zamantowa ba laifi ba don misalin mutum ya je yanka wata dabba saboda kawai ya yi tawassuli da wannan yanka dabba din ya sadakar da naman ko ya yi walima ko wani abu ya tawassuli da wannan Allah ubangiji ya biya mashi bukatarsa amma ba sharadi bane in mutum yana neman wata biyan bukatar sai ya yanka wannan baya cikin koyarwar salafus salih magabata na kwarai amma misali mutum yanzu a gidansa ya iya zuwa ya sai sa da niyya kyakkyawar niyya ya je yanka ya raba iyalansa ya raba makota ya bawa Allah bayan Allah sadaka ya bawa bayan Allah sadaka fi sabilillah ya daga hannu ce Allah ina tawassuli da wannan nama da nayi sadaka saboda shi ka biya mu bukata ta kaza kaga wannan wani abu ne mai kyau ba laifi bane daidai yake da ya sai buhun shinkafa ya raba ya yi tawassuli da wannan buhun shinkafa da ya saya Allah ya biya mai bukatarsa babu bambanci amma wanda zai je gurin boka ya umarce shi ko wani malami ya je ka je gurin sa ya ce to sai an sai kaza an yanka kaza to wannan adireshi ne na cewa wannan malamin dan bid'a ne duk malamin da ka je gurin sa ya ce bukatarka ba za ta biya ba sai an yanka kaza an yanka kaza ko kullum malami an ce ayi addu'a sai ce a yanka to wannan adireshi ne cewa wannan malamin dan bid'a ne kuma koda ya saka rigar sunna wannan ba Allah yake cewa malam yana da tambayoyi ne kamar haka na farko dai yake yana yin tini akan yanda ake yin ake wankan janaba da alwala muna so a koya mana daidai yadda sunna ta koyar to ni gani ne kamar wannan wasu abubuwa ne masu sauki haka kuma ana samun su a kowace makaranta ma ba abin nan ba to wankan janaba inda zaka yi kala kala ne na farko dai kana da tsarin da zaka iya ɗiban ruwa gaba ki ɗaya ka zuba a jikin ka duk ka wanke ko ina da ko ina wanka yayi ibn rushd yake cewa ma yuradu min al-ghusl al-i'aba abinda ake nufi da wanka shine gama jiki da ruwa ko ina ka wanke akwai kuma wanda yazo zaka raba jikinka gida biyu na farko zaka yi alwala kamar yadda kake alwalaka ta sallah wanki gaba daidai idan ka zo kafar ka zaka jinkirta ba zaka wanke ta ba a alwalan sai ka ɗebi ruwa ka zuba wa kanka dukkanka gaba daya sau uku ka diddirje ka wanke wanki uku sai ka sake ɗebi ruwa ka wanke bangaren ka na dama har ƙasa ka sake ɗebi ruwa ka wanke bangaren ka na hagun har ƙasa sai ka tashi daga wannan wuri da kai wannan wanka sai ka dan matsa sai ka wanke kafafuwanka. Galibin malaman fiqhu akan wannan suke jawabi. Me hikimar cewa ai inda kake din kamar najasar da ka wanke yana gurin ba ka dan canja wuri. Amma yanzu ban dakuna ne na zamani kana sa ruwan ba baya zama wucewa yake. Daka zaka yi wanke kafar taka daga karshe. Ina fatan muna fahimta. To akwai wanda kuma zaka zo ka fara da alwala. Idan kai alwala kawai sai ka zo ka wanke duk jikinka gaba daya. Shi ma wankan yayi. Kuma kana gamawa zuwa zaka kai kai sallah ba, ka saki sabuwar alwala ba. Duk wanda ya wankan janaba da kyakkyawan niyya da niyyar wankan janaba din to ba sai ya sake tisa alwala ba, sai dai in a cikin wankan ya karya alwalar to sai ya sake sabon alwala. An fahimta? To bayani akan alwala kuma dai ka dade bin mu bashi kai hakuri saboda lokaci, kar mu ce ne lokacin gaba dai kai daya. Mala ya halatta idan mutum yana neman aiki a wata ma'aikata kamar yanzu ya dan kama kafa da sakatare ko rijistara, ya dan sa masa hannu a wasu yan takardun haka, ya dan dai duba masa, ya dan masa hanya, wannan ba laifi ba. Za a ce ya nemi taimakon wani Allah ba? A'a, ba laifi yayi ba. Ba laifi yayi ba, bai nemi taimakon wani Allah ba. Wannan abu ne mai kyau. Duk inda zaka je neman aiki dan ka san wani, ka masa bayani. Wato yanayin lalacewar kasar ne ta jawo haka ai. Da a ce ana bin ka'ida, in ka je ka miƙa application ɗinka ba ruwanka da kai wani magana. Abi ka'ida, abi takardunka, sai a baka aiki. In ka tantance a baka, in baka tantance ba a baka. Amma yanzu a zo ana neman wanda ya karanta accountancy a yake da degree ko yake da diploma a kai, saboda za a bashi wani wuri. A zo a samu mai wannan sharadin a cike, ya cika sharadin. Sai a zo a ɗauki wani wanda ya karanta Hausa tsagwaro. A bashi wannan offer din, sai a kira shi a ce to kaga kai gaskiya baka tantance mai kaza muke nema, amma ba matsala zamu tura ka course. Amma za ka bada 60,000. Yana rawar jiki zai je dauko, shi da kansa ya san bai tantance wannan gurin ba. Cin hanci ya bayar aka bashi. To kaga wannan ba daidai bane ba. Yin magana ka ce a taimaka ma kana neman aiki a wani guri, wannan ba laifi bane. Amma bayar da kuɗi ka ce a taimaka ma saboda aikin da kake nema a wani guri, wannan laifi ne. To amma idan mutum ya je ya bayar da kuɗi ko ya cancanci wani aiki, aka ce da shi ba za fa a baka ba sai ka ba da wani abu. Duk ta kawarka, duk imaninka, in ka ba mu kuɗi za mu baka, in baka ba mu wallahi ba mu baka ba. Kuma a hakikanin gaskiya ka canta, kana da takardun, duk qualifications da ake nema kana da su. Wataƙila ma wani ma ga offer an rubuta ce ga ta nan, amma wallahi ba zan danka ma ba sai ka fitar da ni. To a lokacin in ka ɗauki wannan kuɗi ka ɗauka ka bayar, wannan ba sunansa cin hanci ba. Shi wanda ya karɓi kuɗi shi ne ya ci hanci. Amma kai ma malamai suka faɗa inda da yanda za ka yi kar ka bayar ɗin shi ya fi. To amma in ba yanda za ka yi, ba yanda za ka yi, to ka ɗauka ka bashi kai Allah ya sa. Don ya cuce ka. Kuma akan hakkinka ne. Menene cin hanci? Ka bayar da kuɗi a baka abin da baka cancance shi ba. Shi ne ma'anar cin hanci. Amma don ka bayar da kuɗi an baka abin da ka cancanta. Kuma larura ta sa ka ɗauki kuɗin ka bayar kuɗi, ba nace muku larura, ba wai kawai mutum zai ji amfani da kuɗi saboda eh ya cancanta din, ya je ta baza kuɗi nan a ɗauke shi, ba haka ake nufi ba. Nan kuma ka taimaka wajen halakar da waɗanda su kuke ba su kuɗin, a kiyaye wannan. Yace ku taimake shi da addu'a Allah ba shi aikin. Muna fatan Allah ya ba wa aikin yi ga duk wanda ba shi da aikin da zai yi. Dukan mu gaba ɗaya Allah ya rufa mana asiri, Allah ya ba mu yanda za mu yi, Allah ya taimaka mana. Malam, mutumin da ya wankan janaba da sabulu akwai buƙatar sai ya sake alwala ne? A'a, ba sai ya sake alwala ba. Wankan janaban ko kayi da ruwa ko kayi da sabulu yayi, in dai ka wanke duk inda ya kamata ka wanke. Ba Allah yake cewa su 12 ne a wajen mahaifansu, amma sai ya zaɓi mutum biyu ya ba su gida, su sun kuma saura 10 bai ba su ba. Shi ne yake tambaya shin wannan abinda mahaifin ya yi ya halatta? A'a, wannan abinda mahaifin ya yi bai halatta ba, kuma bai kyauta ba. Ina fata ana fahimta. Bai kyauta ba, ya yi zalunci. Ya faru a zamanin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Wani bawan Allah ya samu wani ya samu dan shi ya ware shi ya bashi gona, sai yake shaida wa iyalinsa ya ce to na ba wa wani fa gona. To matar sai take cewa ka gaya wa manzon Allah ko ka bashi gona yaron? Kalla ne sai ce a'a, sai ta ce to kaje ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan yaje ya samu manzon Allah sai annabi tambayar da mai ta farko yace duk ƴaƴan ka gaba ɗaya ka ba su irin wannan gona kamar da ka ba wannan sai ce a sai annabi yace to fa ashhid hada ala ghairi kaje ka nemo ni maka shaida ba ni ba a wata riwaya yace fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na shaida akan zalunci kaje manzo Allah ya ambace wannan abinda aka yi sunan sa zalunci amma kai masa uzuri wata kila bai san da wannan hadisin ba sai ka karanta masa hadisin an gane ko sai ka ce ga ka dauki hadisin ka kai masa ka ce da Allah baban nan da wannan jawabi ne kadan a saurara ba laifi bane ai kawai ka jawo hadisin ka ce a zamanin manzo Allah wani ya dauki guri ya bawa dan sa annabi yace ka bawa kowa da kowa a yace a annabi yace wannan din zalunci ne sai ka ce to Allah ba mu ikon bin annabi kike rage kai ba ci aka tashi karka da kawai ta zance shi da kansa zai sake dogon tunani ina fata ana fahimta hadisin da yake cewa a mala'iku rahama ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko hoto to idan a abin wannan karen ko kuma hoton a rufe yake fa misalin hoton a boye yake ko a cikin album ko a gargashin gado wanda ba a ganin sa malamai suka ce idan abu yake ba laifi suka kafa hujja da hadisin da nana Aisha din a manzo Allah ya zo ga hoto a labulanta ya ce ta fisge ya bata rai ta fisge ta yayya gashi ta yi tilo da shi yace suka ce to kaga ai ta koye shi an yi tilo ma da shi ana lulluba da shi ina fata ana fahimta to wannan in dai abu yake hoton ba laifi amma idan akwai kare a gidan malaikar rahama ba zai shiga ba ku ji da kyau da babban baki da wasali masu tara karnuka a gida yawa ba burgewa ba ce a mutum zai tara karnuka a kofar gidan shi yana cutar da masu wucewa duk wanda zai wuce yana masa haushi yara ba a isa a kirsu sai omos sai sabulu ba saboda kofar gidanka akwai kare karen yana cizo ko yana haushi suka ce yana cikin dalilin da ya sa ai aka haramta ajiye kare a gida saboda cutar da mutane da yake yi yayin mutane haushi wanda ya ji haushin kare tsorita yake matan aure ba su isa su wuce ta wurin ba saboda gidanka kawai to ya kamata a kiyaye ajiye kare a gida yana da ka'idodi da dokoki amma ana yin kare dan kiwo kaje shi a gona yana yin kiwon dabbobi da sauransu ina fata ana fahimta to wasu kuma suna yin dabara in suna da karen suna ajiye shi ne da daddare in kafa ta dauke dan gadi yana gadin gidan da daddare amma da gari yana wayewa suna da inda suke kule shi suke rufe shi to harkar karen nan yana da kyau ita ma a samu lokaci ai bayani akan ta saboda wallahi masu kudi suna wuce gona da iri wajen karen nan akwai mutumin da ya je har kasar waje ya sayo kare a naira miliyan 3 kare fatinan ne wanda Allah ya tsine masa albarka naira miliyan 3 kuma ya zo yayin wannan karen dakin wallahi nake ga maka wato a cikin masu kudin ma ba kowa ne ya samu irin wannan dakin ba da shimfiɗa da komai kuma karen baya cin abincin Najeriya akwai wani gwamna a cikin gwamnonin mu nan na arewa da ya je ya sayo karnuka wai karnukan a security ne kowane kare ɗaya an yi lissafi a wata ɗaya ina jin yana cin kuɗi kusan naira 750 saboda shi baya cin abincin Najeriya kuma kowane kare ɗaya ana sayan sa a wajen naira miliyan kaza haka ya je ɗebo wannan karnuka ya kawo saboda sun samu kuɗin banza to akwai mutanen da masu hali ne karnukan nan fa da kuke gani wannan karnuka na kasashen wajen tsada ne fa da su karen da tsinan ne da ka zo ka saita shi da bindiga ka harbi shi tafiya lahira zai ko ba gama ne ba haka ne da haka gaskiya wannan akwai haɗari kwarai da gaske kuma akwai almubazzaranci a ciki malam ka san cewa akwai wanda aka ce tare da karen nasa yake cin abinci wallahi nake gaya ma in ya dawo sai ya kawo karen falo wai shi wai bature ne wai ba yahudi wai ya zama ba yahudi shi sai zo da karen yana shafa shi a sa musu abinci karen yana ci shi ma yana ci wadata malam idan wadata ta fada hannun malam addini ai ta zama kazanta ba kyan gani Allah ya mana mai kyau anan ne ya kamata mu dasa aya abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan da muka yi kuskure Allah ya fi mana adakata ga malam nan ko zai toba wani abu na albarka insha Allah eh faddal idan kana inda kai
Assalamu alaikum warahmatullahi gaskiya ban da wani abu da zan faɗa illa farin ciki da murna da wato ainihin addu'a akan cewa Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya daɗa tabbatar mana da addinin musulunci ta hanyar sunnar ma'aiki Muhammadu Rasulullah saboda duk abin da za a yi na addinin musulunci ba ta hanyar manzon Allah ba, to Allah ba zai karɓa ba. Ko ta hanyar wace ce? Ko ta hanyar waye? Allah ba zai karɓa wannan abin ba. Ko mai girmansa, saboda manzon Allah ya fi shi girma ko? Kuma shi ne aka ce da shi litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi. Ko? To kuma su ahli sunna abin da nake so in gaya mana, sun rike dahir ne. Sun rike dahir. Me dahir? Qur'ani. Me dahir? Hadisan ma'aiki Muhammadu Rasulullah. Kun san dai hadisi ko kuma Qur'ani, la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi ko tanzilu min hakimin hamidin. To da ya mana ta inda ko ga ba shi aka zama ba, za ka yi za wato ainihin zan mutum ya rike Qur'ani zai lalata. Sannan Ubangiji ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun, saboda haka kaga anan wannan duk wanda ya rike Qur'ani ba zai lalata ba. Sannan in ka rike Qur'ani san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi ne ba za ka lalata ba. Saboda Qur'ani wato ainihin in dai an tabbata za a kare Qur'ani, to ba shakka an tabbata za a kare sunnan baki. Li'annahuma tau'aman, saboda ƴan biyu ne. Manzo Allah ya ce ƴan biyu ne su suna tafiya har su gangara da wanda yake rike su, riko da su zuwa aljanna. Yake wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ah, an bani qur'ani da misalinsa tare da shi. Malami suka ce wa mithluhu ma'ah, ai kalamu rasulillah, ahadithu rasulillah. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. تنزل تمن ديرك وانا يا ذي لالتي سنون ذي يتواشي ما يارك وانا لن كاترو ذي يتواشي ما يارك قرآن إن دسنن ما يكي شكا نن كذا سكرة سئن ذاكي آئنا آل سنة أقوي أبن ذاتي سيكا تي أقوي كارم بياني ريك قرآن دسنن أقوي كارم بياني تهنير فسرم مقباتا kwamfuhita da zika far gabaki ɗaya shi ke da sai ya shiru don ba ci fahimtarsa ba ta hanyar fahimtar magabata wani dalilin da isa kenan tafsirin ahli sunna ya bambanta da tafsirin wa'insu sai a fasara qur'ani ya yadda qur'ani ya fasara shi amma ba ta hanyar magabata ba saboda haka dole sai ya ta wato ainihin kwakiyariya ya ta kawo soki burutsu a ciki da sauransu wani wuya annahu kaza da kaza wa kaza ko kuma shegantaka ku a ɗalibai wai ba za ku yi karatu arabi ku karanta arabiya ba za ku yi karatu ba. Allah ya saka da alheri sauraron karatu, wani sauraron karatu da ake Allah saka da alheri, amma ɗan bid'a ya zo ya ƙure ka da larabci, ai ka ji kunya. Bayan ka kama jahil, ka kama Allah Qur'ani, ka kama Muhammadu Rasulullah, kuma ɗan bid'a ya zo ya ƙure ka, ai ka ga ba daɗi. A karanta arabiya, a yi karanta larabci, a karanta nahwu, a karanta balaga, a karanta kaza da kaza, duk wanda kaga ina tafsiri ba ta cin wato ainihin abin ba, to za ka ga ina gaga da wa'annan, dole sai ya karanta wa'annan abubuwa, in ba haka ba sai ya ci sabo. Kana ji kana ganin cin zai sabo ko bai, kuma dole daidai shi ya faɗa a wajensa. To da nahwu ina kacarta da arabiya. Ban san inda zan yi da ita ba. Kuɗi ya banye cewa an tsinta, to ya zan yi su. Inde ba masara zan saya ba. A kan masala ya zan yi da shi. Na farko dai ba a tagiya a masallaci. Kuma ka zo ka bani da kajaga ga kayanka nan. Saboda haka dan Allah ina yawa kaina nasiha da mu akan bayan mun rike Qur'ani da sunnan ma'aiki da kuma sauraron karatu daga wato ainihin ulama wanda yake wanda suka karanta addinin musulunci daga inda daga asalinsa, to kuma mutum ya yi karatu da kansa, ba a dogara da yin karatu kawai ba laifi, tunda malamai ahli sunna aminai ne amma dole sai mutum yayi karatu karatu ala akalla in an faɗi gaskiya ka gano gaskiya ce a arabiyance da a ilimance in kuma ka gano wannan ba to ai maka kundin bala ai maka kulli a baka wani abu a kudin ne a ahli sunnah ma in ba a ci sa'a ba in mutum bai karatu ba shi a ahli sunnah din yanzu yana karantawa sai baka wani abu wani iri ba sama ba ƙasa kai kuma kai ma ba sama ba ƙasa ne kai ma kanka ko da ka ba shikenan ba sai ku karata to amma in kana karatu sai abin nan dan Allah ai karatu wannan karatun da kake gani yana yi alhamdulillah to fa a wa'insu dalibai a ahli sunnah na hakika suna bin diddigin malamai yanzu ma da ina da makaranta ta karatu wanda mutum zai zama malami in ya bi ta malam daurawa ina da ita duk malamai suna da ita garangamawa ina da ita to duk irin wa'annan karatuka wanda za a karanta nahwu da arabiya da kaza da kaza ba zai dole mutum ba zai isa ba zai gamsu da shi da jin ba kawai sai ya hada da karatu to ni nasiha da nake gaya mana Allah ya saka da alheri kuma Allah ya saka malam Abdullahi da alheri Allah madaukakin sarki ya kara fasaha da bayani Allah ya sa ya gaji Sheikh Muhammad Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya ma gaje shi insha Allah Allah ubangiji madaukakin sarki ya gafarta Sheikh Muhammad wato Sheikh Ja'far Allah ya gafarta masa Allah ya tsine wa inda suka kashe shi ya dagargaza su kada Allah ya sa kuma su tuba kuma kada Allah ya karbi tuban su wanda ba za ma su tuba ba ai duk wanda ya wannan aikin ba zai tuba kafiri ba zai tuba ba saboda ga baki daya wajza'uhu jahannama khalidan fiha wala anahu wa ghadiballahu alayhi wala anahu wa adlahu adaban aliyya wallahi ubangiji madaukakin sarki kuma ba muna faɗa mu muna ta faɗa ba ma jin tsoron kisa akan Qur'ani da sunnan ma'aiki akan addinin musulunci duk abin da zaka yi kada Allah ya sa kai kai abin da zaka yi ba dai kisa bane in ka kashe mu sai kuma me yanzu da ka kashe malam Ja'far kike nan sai kuma me Ja'farori nawa aka samu akwai wanda yake tunda aka tuma da Ja'far yake zai fara hada yanzu akwai wanda suka hada shi Qur'ani sun fudari tunda kashe shi to kaga waye asara kaga ni da ma kyale shi suka yi da sun dan da asara ta fudan sauki sauki to saboda haka ni abin da nake cewa Ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan la'a akan sunnan ma'aiki akan wato ainihin madabi na salafus salih ahli sunnati wal jama'a duk mutumin da ya mutu ba ahli sunnati wal jama'ati ba wallahi ko kanshin aljanna ba zai shiga ko ka dan ka tsoro ya zai shiga aljanna da tunda ba ta hanyar manzon Allah ba kuma ka gaya mun wanda zai shiga aljanna ba ta hanyar manzon Allah ba kuma yake nan da ka mu dai mu tarokan Allah ya sa mai mutuwa irin ta malam Ja'far amin mutu dan ni lafiya a cikin imani wani sai yace ma wani yace ya mutu ya musiba ne musiba duk sabon manzon Allah ai na suka kare ta mutu akan shin fudaka ta bola ko ko kuma ka ki fadar gaskiya ka mutu a haka yanzu malam Ja'far me da mishi wata asara yi yana kan ganiyar faɗar gaskiya ba tare da yin tsoro ba yakhsha Allah wa la yakhsha ahadan illa Allah haka ya mutu ko daga mu tsoron ba girin ba sai mai wallahi kuma ku ringa yin abu da ikhlasi dan Allah in baka yi abu dan Allah ba Allah ba zai karɓa ba komai sunna ka wala yakmilu qawlu al-iman illa bil amal wala qawlun wala amalun illa bin niyya wala qawlun wala amalun wala biniyati illa bi muwafaqati sunna wayanna abuwa guda hudu sai ka hada su sannan zaka ji kai daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu yi da duniya lafiya ni dan abin da zan faɗa kenan saboda lokaci kuma na tabbatar ma da ina da abubuwa da yawa kuma da ƙara himma ta wajen halarta karatu in sauran su a gadan kaya da nan wajen da ko ina da sauran su kamar da mutane kawai wanda ba dan Allah suke ba assalamu alaikum
قليل ثم مات وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله